A wata ɗaya da sojojin na Nijar sun fuskanci manyan hare-haren ta'addanci uku a garuruwa daban-daban kamar haka: Inates da Sanam da kuma Senegodoro, dukkanin su a cikin yankin Tilibiri. Hare-haren da suka yi sanadiyar rasa rayukan sojojin ƙasar fiye da 100. Tuni dai 'yan ƙasar Nijar suka soma bayyana ra'ayinsu mabambanta kan wannan al'amarin. Isiyaku Danzaki shugaba ne na wata jam'iyyar siyasa da ake kira PGPN Jarhulla.
Wannan sojoji da ake zuwa ana kashe mana cikin ƙasar mu, wannan al'amari ba mu san abin da zamu cewa ba ma bisa kan wannan. Mu kiran da zamu yi ga gwamnati da shugaban ƙasa, yayi magana ECOWAS, yayi magana Majalisar Ɗinkin Duniya, mun goyi da bayan wannan magana ta shugaban ƙasa wanda yayi. Kuma muna kira ga gwamnati, ga shugaban ƙasa, dan Allah, dan Annabi, a tada jiragen yaƙi, a tada sojoji su je su iske mutanen nan garin nan da aka ce suke, wanda daga can ake kawo ma ƙasar nan tamu hari. A je can a kai musu hari, a babbake su, a yi ta ƙare. Mu mun gaji da wannan tashin hankali, mun gaji da wannan hituna da take zuwa tana iske mu cikin ƙasar mu.
Harin bayan nan da aka kai a barikin sojojin ƙasar Nijar da ke a Senegodor a gabda iyakar ƙasar da Mali, wanda ya sanadiyar rasa rayukan sojojin ƙasar 25. A sanarwar da gwamnatin Nijar ta fitar game da wannan harin, ta bayyana cewa sojojin Nijar sun samu goyon bayan takwarorinsu na ƙasashen waje, wanda ya ba su damar hallaka 'yan ta'adda 63. A cewar Muhammad Abdul Kader, shugaban wata ƙungiyar fararen hula da ake kira Gyara Kayanka, yanzu kan al'ummar Nijar za ta ga tasirin sojojin ƙasashen waje.
Hadda sanarwa ma aka yi su, aka nuna cewa nan gaba jiragen nan nasu da aka yi ta ƙorafin cewa ba a san unkwaninsu ba, ba a san menene dalilin kasancewarsu, za a tada su, kuma za a ƙarfafa bincike da bayar da labaru da kuma yin ƙididdiga da kuma sanar da jami'an tsaron mu salo da dabaru irin na zamani nan tunkarar waɗannan 'yan ta'adda da kuma yunƙurin murƙushe su.
To sai da nasa ɓangare, Idi Abdu, daga cikin masu fashin bakin al'umaran yau da kullum a Nijar, ya bayyana cewa lokaci yayi da shugabannin kasashen G5 Sahel za su dogara da dakarun kasashen su maimakon dogara da na kasashen waje.
Ayi tsari, wani bai kare wani. Wannan gaskiya abun sojinan waɗannan kasashen biyar su ne kamata su gama kai, su gama ƙarhi, su gama komi da komi, su tai su fatattaki wannan mutanen. Ba wai sai sun kama hari ba a riƙa kuka.
A nasa ɓangare, Dauda Tankama, mataimakin shugaban wata ƙungiyar fararen hula da ake kira Kaded, ya bayyana cewa dole ne Nijar ta nemi gudunmuwar ƙasashen waje a wannan yaƙin, to amma fa ba na soja ba.
Jirage ne na zamani, motoci ne na zamani, la'urori ne na hangin nesa na zamani, su ne sojin Nijar suke buƙata, wanda ya kamata su zo su samu rahoto da kansu, su kawo shi kuma ga kansu. Ba wa'anga jirage ba wanda ke hilin jirgi ne mai wanda za su tuwa su ɗauko labarinsu, kuma ba za su nuhu sojin na Nijar ba, can za su wani wuri da shi. Don haka wannan ne ya kamata magabatanmu su yi.
A da ranar 13 ga wannan wata na Janairu ne shugabannin kasashen G5 Sahel za su gudanar da wani taro tsakaninsu da shugaban kasar Faransa Benin Po na kasar Faransa kan batun sojojin kasar Faransa da ke a Nijar. Yusuf Abdullahi, muryar Amurka daga Niamey, jamhuriyar Nijar.